An sha ganin yadda ake samun tankiya tsakanin al'umma mazauna wuri ko gwamnati da kamfanin da ke sarrafa kayayyaki a wurin, duk da yake wasu lokuta akan sasanta daga baya. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, al'ummomi ne daga ƙauyuka 15 da ke makwabtaka da kamfanin siminti na Buwa ke shari'a da kamfanin da kuma gwamnatin jihar Sokoto akan wasu ƙorafe-ƙorafe. Abubakar Kokanewa Makko yana cikin wakilan jama'ar da ke ƙorafin.
Gwamnati ta zo ta auna gonar talaka, ta bashi abin da ta ga dama, ta zo ta sai san ma kamfanin Buwa. Kuma talaka na gani, yanzu akwai waɗanda an amshi gidajensu, an amshi gonakinsu, kana da ɗaya biyar, an baka hilin gida shida da kai da ɗiyanka. An baka kuɗi ka fara gida, kuɗin sun ka baka ka fara gida, sai ka tauka sai da hilin ɗiyanka uku sannan ka tuha gidanka. Sauran ɗiyanka sun zama homeless, ba su da wurin gida, babu wurin noma. Shin ɗiyanmu sun aka su zama bandits, to wannan dole mu ɗauki mataki. Kuma muna kan haka ƙarshen rayuwarmu, wallahi ba za mu bari ba sai an ba mu haƙƙi.
Akan haka ne suka gurfanar da kamfanin da kuma gwamnatin jihar Sokoto gaban kotu don a watan Mayu na wannan shekara. A zaman da babbar kotun mai daraja ta uku ta yi a baya, lauyoyin masu kariya sun nemi kotun da ta yi watsi da ƙarar domin ba ta da hurumin saurarenta, kuma masu shigar da ƙarar ba su da hurumin yin ƙarar. Sai dai a zaman kotun na hukunci akan wannan buƙatar, mai shari'a Kabiru Ibrahim Ahmad ya ce kotun da masu shigar da ƙarar suna da hurumin yin ƙarar. Lauyan mai shigar da ƙara Barista Mustapha na Abu, wanda bai yarda a naɗa sautinsa ba, ya ce ya farin ciki da wannan hukuncin na kotu. Shi kuwa lauyan kamfanin Buwa cewa ya yi.
Sunana Abdulrahman Isa Wasagu, ni ne lauyan da ke kare Buwa Cement a wannan shari'a da ake. Lokacin da suka sa ƙarar mun ga cewa akwai wasu abubuwa da kotu ya kamata ta duba, saboda bai kamata ta saurari ƙarar ba idan su waɗanda suka sa ƙarar ba su bi wannan hanyar da ya kamata su bi su kawo wannan ƙarar ba. So kotu yanzu ta duba wannan abubuwan, ta ce tana da hurumin ta saurari wannan ƙarar. So za mu applying mu samu ruling din, sai mu duba shi, in mun ga akwai buƙatar mu ɗaukaka ƙara game da shi sai mu yi, idan kuma mun ga babu wani buƙata ya danganta daga duk abin da muka yi shawara a kai.
Na nemi janta bakin lauyan gwamnatin jiha Barista Bello Musa, sai dai ya ce baya da izinin magana da manema labarai. Na kuma je ma'aikatar shari'a aka gaya min kwamishina ya yi tafiya, amma na kira wayar sa inda ya shaida min cewa bai ga kofin shari'ar ba, amma dai za su ɗauki mataki.
Amma dai abin da an ka ce al'umma suna ƙara, kuma da whole essence of government shi ne ta dubi walfiya na mutane. Ni ra'ayina shi ne ya kamata mu dubi yiwuwar sasanta din.
Duk da kasancewar haka, al'ummomin da abin ya shafa na ci gaba da kokawa.
Sunana Muhammad Aliyu ne, akwai tela. Ana nema amshenin gidana da gonata. Don an bani kuɗi, ɗaya rana an bani kuɗin ga an sallama min an amshi kuɗin ga ina zanna. Me zan inda ga an roba ba zan bisu ba.
Sunana Mustapha Mishi da gidan bazan fari. Da gidan da nake zaune da iyaye na da kanina da gonakinmu duk mun shigo cikin awo. Ana ne ha a kore mu da wajen nan a ba mu dan abin da ba mu iya surviving da shi.
Don kafin wannan lokacin, kamfanin simintin ya jima yana bayar da tallafi ga al'ummomin da ke makwabtaka da shi. Na bayan nan shine wanda ya gudanar da aikin samar da ruwa da na'urar rarraba hasken wutar lantarki ga jama'ar garuruwan Gagi da kuma gidan Baduwa. Yanzu dai babbar kotu mai daraja ta uku da ke Sokoto ta saka ranar 12 ga watan Disamba domin sake karanta ƙarar, yayin da al'ummomi suka ce sun shirya tsaf domin ganin sun samu abin da suke bukata. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.